Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan Abuja don kalubalen cutar coronavirus da ya sanya taƙaita wasu ayyuka a helkwatanmu da ke Washington DC. Shirin na musamman na ƙunshe da rahoton farin cikin jama'a na buɗe wajajen ibada a jamhuriyar Niger, sai damƙe wani da ake zargin kasancewa madugun masu sace mutane ne a jihar Plateau, sai shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya, inda za mu kammala shirin da darussan Ramadan, duk kafin waɗannan a dakacin labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Manyan biranen Spain biyu na ci gaba da zama karkashin dokar hana zirga-zirga sanadiyar coronavirus, yayin da ragowar jihohin kasar suka fara budewa sannu a hankali. Spain, wacce a yanzu ita ce kasa ta hudu mai yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar coronavirus a duniya, ta bayar da rahoton yawan waɗanda suka mutu kasa da mutum 100 a ranar Lahadi da ta gabata, mafi karancin adadin da aka samu tun bayan lokacin da aka sanya dokar hana zirga-zirga a tsakiyar watan Maris. Haka kuma Italiya ma za ta fara sassauta dokar a wannan makon, inda za a fara ba masu yawon bude ido damar fara shiga kasar daga ranar 3 ga watan Yuni. A Turkiya, an ba dattawan kasar damar barin gidajensu a jiya Lahadi a matsayin wani sabon matakai da zai baiwa waɗanda shekarunsu suka haura 65 da waɗanda suke cikin haɗarin kamuwa da mummunar cutar damar fita zuwa waje na tsawon awanni 6 kowace ranar Lahadi. A Burtaniya kuwa, an sanar da daukan ma'aikatan da za su riƙa bin diddigin waɗanda suka yi hulɗa da masu ɗauke da cutar idan aka fara aiwatar da matakan sassauta dokar kullun da aka saka a ƙasar. A duniya, Amurka ce kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar cutar, inda kusan mutum 90,000 suka rasa rayukansu. Amma a ranar Lahadi, shugaban hukumar lafiyar jama'a a Amurka ya kore zargin da ake cewa gwamnati ta kasa. Sakataren hukumar lafiyar Alex Azar ya faɗa wa CNN cewa ba za a iya yin murnar mutuwar mutum ko da guda ba, yana mai cewa da al'amuran sun fi haka kazancewa. Shugaba Donald Trump ya shiga shafinsa na Twitter, inda ya bayyana cewa muna kokari matuka ta fuskar yaki da wannan annoba ta coronavirus. Trump, wanda ya dawo daga hutun ƙarshen mako daga wurin shakatawarsa na Camp David da ke wajen birnin Washington, ya bayyana cewa mun yi taruka masu mahimmanci, sannan an kuma samu gagarumin ci gaba a fannoni da dama, ciki har da kokarin samar da maganin wannan cuta da ta addabi ƙasar mu. Shugaban hukumar lafiyar ƙasar Azar ya ce cikin wata biyun da suka gabata, Amurka ta yi nasarar rage adadin masu kamuwa da cutar domin a ba ma'aikatan kiwon lafiya damar kulawa da waɗanda cutar ta yi tsanani a jikinsu. A ƙarshe, ana kafa sabuwar gwamnati a Isra'ila bayan da aka kwashe sama da shekaru guda ba tare da sanin makomar siyasar ƙasar ba. Sai dai har yanzu, sabuwar gwamnatin haɗakar da aka kafa, wacce za a raba mukamai tsakanin bangaren masu neman sauyi da kuma masu matsaikacin ra'ayi, ba ta kaucewa takaddamin da ke akwai ba. A jiya Lahadi, Majalisar Isra'ila ta amince da sabuwar gwamnatin haɗin gwiwar da ƙuri'a 73-46. Benjamin Netanyahu zai ci gaba da zama Prime Minister har na tsawon watanni 18. Shi kuwa shugaban babbar jam'iyyar Blue and White, Ben Gantz, zai maye gurbin Prime Minister bayan wata 16, inda za su canza mukami. A ranar Lahadi da ta gabata ne Netanyahu ya ce jama'a na son gwamnatin haɗin kai, kuma ita ce abinda jama'a suka samu a yau. Wannan burinmu ne na bautawa ƙasarmu. Da yake magana bayan Netanyahu, Gantz ya ce ya zaɓi gwamnatin haɗin kai maimakon yakin basasa. Ya ƙara da cewa lokacin mummunan rikicin siyasar Isra'ila ya wuce. Netanyahu ya yi alƙawarin samar da kasafin kuɗin da zai hana tattalin arzikin ƙasar durƙushewa da samar da daidaiton da zai maido da cigaba. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya rattaba hannu kan wata yarjejeniyar raba mukami tare da abokin hamayarsa Abdullah Abdullah, matakin da ake sa ran zai kawo ƙarshen rikicin siyasar da ya samo asali tun bayan zaben shugaban ƙasa wanda aka kwashe tsawon watanni ana yi tsakanin mangarorin biyu. A jiya Lahadi aka rattaba hannun kan yarjejeniyar. Yayin da Ghani zai ci gaba da zama shugaban ƙasa, Abdullah zai zama shugaba na biyu, sannan shi zai zaɓi kashi 50 na ministocin gwamnatin ƙasar da za a naɗa ciki har da na manyan ma'aikatu. Sannan shi zai tsara matakan da za a bi wajen naɗa gwamnoni. Har ila yau, Abdullah shi zai jagoranci shirin samar da zaman lafiya da tattaunawa da ƙungiyar ta Taliban, inda zai zama shugaban majalisar sasantawa ta ƙasa. Majalisar ita za ta jagoranci tawagar 'yan Afghanistan da ke tattaunawa da ƙungiyar Taliban.
Madalla, kai tsaye za mu nufi birnin Kwanne na Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka sassauta dokar hana yaduwar cutar coronavirus da ya bada damar a buɗe wajajen ibada. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako.
A cikin jihohin Jamhuriyar Nijar, bayan babban birnin Niamey, mabiya addinai daban-daban ne ke ci gaba da yabawa hukumomin kasar game da ɗauke dokar hana jama'a zuwa wuraren ibadu sanadiyar cutar mashako ta coronavirus. Lima Amadu shi ne babban lima'in masallacin Kawuri na Juma'a na garin birnin Kwanne.
Lalle mun ji minista ya magana da bakinsa da sunan gwamnati cewa an buɗe hanyoyi na ibada bisa ga rihiyar da an kai musu bakwanni. Yanzu an ce duka mutane da kista da musulmi kowa shi koma ga ibada shi. To wannan magana da muka sai muka ji kamar an yi mana wani irin albishir wanda muka daɗe ban bance da shi ba, saboda kamar dai an azama su irin kama su nan ɗauke masu. To shi yasa yanzu muka ji wani horin ciki bisa ga wannan abu. Allah ya ɗore mu wanga abu da an ka babu nayi, kuma shi sauƙaƙe mu wannan masiba da ta sa an ka hana mu shi.
Su ma kristoci sun nuna gamsuwarsu kasancewa watanni biyu ba su samu damar yin ibada a majami'ansu da cocukansu ba kamar yanda suka saba, kamar yanda Pasto Abubakar, shugaban haɗin kan ɗariƙun addinin Krista na garin birnin Kwanne, ya yi mini ƙarin bayani.
Abin da zan ce, muna ba Ubangiji Allah godiya domin alheri wanda ya muna duka mu baki ɗaya, da kuma mun dawo kowa zai ci gaba da yin ibada a wuraren da yake saba yin ibada. Da yake a kogarin mu Krista mu ibada, magana Allah ta ce inda mutum biyu ko uku suka taru Ubangiji Allah yana tare da su. Amma muna nan godiya ga shi Allah mahalacci wanda ya bamu damar a wannan ciwo ya rage a Niger, kuma mun gani akwai sauki da yawa shine aka ba mutane dama domin su kasance su yi ibada su. To ta wurin ibada za mu ci gaba da addu'a Ubangiji kawo saukin wannan yanayi da kuma kasashe baki daya, inda Ubangiji Allah zai tsaye da wannan ciwo, zai dakatar da wannan ciwo baki duniya baki daya da kuma ƙasar da muke cikin ta Niger tauran alherinsa.
A nasu bangaren masu addinin al'adodi da suka shafi tsafi cewa da arna na birnin Kwanne sun nuna jin daɗin su game da bada dama da hukumomin kasar suka yi na kowa ya je a wuraren addininsa domin ya gudanar da ibadarsa kamar yanda ya saba. Kamar yanda matsafi Sha'ibu Abdulkarim na garin da Dagarka ya bani cikakken bayani.
Lalle sai in ce alhamdulillah, shi an ka ce doka ta ƙasa ta takkama, an ka haɗa gwamnati ya haɗa kowa umarninta zai bi a ga wannan lokaci. Yanzu kan da yadda an kai ga lokaci na abuda, sai mu ce alhamdulillah mun ji daɗi ƙwarai, muna murna. Ubangiji Allah da ya gwada mana ƙarshen ta lahiya, wagga abu ta huce kaf da cikin Niger, sai dai mu ji ta je. Shi a fatan mu kullun muna roƙon Allah ga gado dai mu ji ta je a kai ƙarshen ta. Kowa abin da ya iya na roƙon Allah a yi a kai ƙarshen ta. Mun ji daɗi ƙwarai, mun ji daɗin haka.
Yanzu abin da ya rage a cikin wannan zancen na sake bude wuraren ibadu shine ganin kowane irin matakai ne shugabannin addinan za su dauka domin mutunta sharuɗan da gwamnatin kasar ta gindaya kamin ta bada izinin sake bude wuraren na ibada. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Gaishe ka Haruna da dimbin ma'abota sauraron shirye-shiryen muryar Amurka don samun labaru daga tushe. A jihar Plateau, rundunar 'yan sandan Najeriya ta bada labarin damke wani da ta ce Madugu ne a mugun aikin satar mutane a yankin jihar da kewaye. Wannan kamun ya biyo bayan labarin wasu masu satar mutane da suka yi kisan gilla ga malami a jami'ar Jos, Dr. Nandi Dukkat. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto.
Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta yi nasarar cafke wani da take zargi da zama gagarumin mai garkuwa da mutane, da ya dade yana sace mutane yana kuma garkuwa da su don neman kuɗin fansa. Da yake faredin wanda ake zargin, kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya ce nasarar kama mai garkuwa da mutanen ya biyo bayan kisan wani malami ne a jami'ar Jos, Dr. Nandi Drenkat, da waɗansu ɓata gari suka shiga gidansa a daren ranar Asabar, suka harbe shi har lahira, suka kuma ɗauke 'yarsa mai shekaru 6 suka yi garkuwa da ita. Kwamishinan 'yan sandan ya ce da taimakon 'yan sintiri da ƙungiyar maharba suka bi sawu kan tsaunuka, suka dinga musayan harbe-harbe har suka yi nasarar kama Ali Muhammad da ke zaune a garin Narabi, ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi.
In the course of exchange of fire, one of the hoodlums was shot on his right leg, Muhammad Aliu.
Kwamishinan 'yan sandan ya ce a yayin da ake musayan harbe-harbe ne aka harbi ɗaya daga cikin ɓata garin a ƙafarsa, Muhammad Ali, wanda aka kama shi da bindiga ƙirar AK-47 da harsasai guda 29. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau Edward Ebuka ya ce sun yi nasarar kwato wanda suka yi garkuwa da shi mai suna Chibose Joseph, yayin da ita ma yarinyar malamin jami'ar Jos da aka kashe Joanna Drenkat aka kwato ta, sai dai waɗanda suka yi garkuwa da ita sun tsere. Shi ko Ali Muhammad, wanda ake zargi da yin garkuwa da Chibose Joseph, ya amsa laifinsa.
Mun je mun kidnapping din wani ne aka kama mu bakwai. Sauran duk sun gudu.
Me kai ku shiga wannan kungiya?
Son zuciya ne kai. Karo na biyu kenan, don na farkon da muka je da suka boye 200,000 suka ce mana 300 ne. Daga baya da na gane a ce musu na daina. Wannan din ma na zo ne daga Shanu ranan. Na zo bukur shi ne na haru da wani gaye Ismail, shi ne kuma kara convincing dina har na sake biye ma zuciya na bi shi. Damuwa na farko daina. Cikin damuwa da iyaye na za su shiga.
Ali Muhammad dai ya yi makaranta har matsayin diploma, inda ya karanta lissafi da ƙididdiga. A ɓangare guda kuwa, wanda ya kuɓuta daga hannun masu garkuwa da shi, Chibose Joseph, ya ce sun shigo gidan shi da dare suka buƙaci ya ba su kuɗi.
What I had on the table was about 44,000 cash, so I told them that was all I have. They threatened to kill me if I don't bring more money.
Yace abinda nake da shi shine naira 44,000. Na basu amma suka ce in ban basu kudi mai yawa ba za su kashe ni. Matata ce tace tana da wasu ƴan kudade da ta boye. Ta kawo ta basu amma suka ce bai isa ba, dan haka za su tafi da ita. Na roke su su tafi da ni saboda tana da juna biyu, kuma tafiya da ita zai sa rayuwarta a hadari. Shine suka tafi da ni har Allah ya kwato ni a hannun su da taimakon waɗannan jami'an tsaro. Rundunar 'yan sandan da yace ce za ta mika wanda take zargi a hannun jami'an da ke gudanar da bincike don gurfanar da shi a gaban kotu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaishe ki Zainab. Masu sauraro kar da a sha'afa, ana sauraron shirin nan na musamman daga nan muryar Amurka. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Yeah.
Daraktar muryar Amurka. Ina yi muku wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu ku da iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da PPE ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi, bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajenmu tana karuwa ne, domin ku iya daukan wasu matakai na rayuwarku. Saboda haka, muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a wannan lokacin. Mai yuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryenmu da kuka saba gani, sannan mai yuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku. Ina muku fatan alheri da zama cikin koshin lafiya. Mun gode.
Thank you.
Madalla. Lokaci ya kawo mu ga shirin a daina shan kwaya da Binta S. Yero ke shiryawa daga Washington.
Tukar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyanmu jama'a ku saurara.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya. Sunana Binta S. Yero, jagorar wannan shiri, da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako, wanda zai rika mayar da hankali kan matakan da masu ruwa da tsaki za su dauka domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a cikin al'umma. To, kamar yadda wasu ku suka ji a shirin mu da ya gabata, shan miyagun kwayoyi da sauran ababen da ke sa maye babbar matsala ce da ta yawaita a tsakanin al'ummomi daban-daban na sassan duniya, ciki har da kasashenmu na Afirka. Kun ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. Kafin mako na gaba da za mu kawo maku matakan da hukumomi ke ɗauka game da yadda suke yaƙi da matsalar miyagun kwayoyi, yau za mu ƙara faɗakar da ku game da ƙarin illolin shaye-shaye. Yanzu bari mu ji ta bakin wani masanin jinyar kwakwalwa, Marcus Vandi daga jihar Adamawa a Najeriya, domin ya ƙara bayyana mana wasu illolin shaye-shaye, cututtuka da kuma kalubalen da suke fuskanta.
Yanzu misali mu koma ba, idan muka dube waɗanda suke yawan shan nan da kuma waɗanda suke wa kansu allura, shin idan ya illa sai yake ga jiki ko da ma ya bari ya illa zai kasance akwai illa, wato a jikinsa akwai abin da zai iya masa illa?
Akwai illa kwarai sosai, kaga zai fara da hanta. Kaga hanta yana na kamar laboratory, shi yake tace kowane guba da ya shiga cikin jiki. To, kana ga an haka dinnan ana ta dora mishi guba na har ila yanzu zai tafi kwakwalwa, kwakwalwa ba zai ji mire ba. To, kaga yana da illa a jikinsa kenan fa. To, daga ga kuma yadda yake drama da jama'a zaka ga ya digire illa ya zauna shi kadai a daki sa ko kuma da za a same shi yana wani gire abubuwa da bai kamata dan adam yana yi ba so shine illan ga shi masha in ko kuma wanda yake amfani da wannan abubuwa mayenan.
A wasu na cewa kaman ko da ma an warke zaka ga akwai kaman ko tabo ne ko kuma wani abin da ake kira side effect to wani lahani ko wani abakin sa ana iya samun haka.
To kwarai kawai da nace maka yalla bai shine akan cewa yaro ya samu kwararren warkaswa ba za a gane ko wani lahani kaman haka da ake faɗa nan ba. Ana faɗa cewa hauka baya kare sai dai ya yi soki amma ka ga dai nasu nan ba wani hauka wanda za a ce ba zai iya a warke ba don an sa menene dalilin da ya sa su suna yi haka to matun da wuri in su zo in na raba su da wannan guba nan na su wiwi su tramadol su exol su kawai na buwa an raba su da shi ana ba su kansili kowane sati biyu ana zuwa wajen psychology ana elementar da shi akan illan wannan abin da yake shan nan kwarai kuwa zaka ganci ya fita tarat ba wani abin da za a ce wannan tabon ko kuma za a ce ko wannan ya taba abuwa hankali.
Yanzu kake maganan kan cewa ya kamata ana bashi bita ko kuma ana zuwa ana sake duba shi ana reviewing da makamantansu to amma kuma akasari yanka duba kasashen masu tasowa irin Najeriya ba mu da irin asibitoci naku irin na kwararru abin da shafi kwakwalwa ko kuma psychiatrist da sansu hakan nan ya kalubalen wannan kuma yake fannin injiniya irin wanda ke da matsalar kwakwalwa ko kuma shaye-shaye.
To kalubalen da muke samu daga gwamnati to kasa wannan wurin da zamu ce za su dinga zuwa su zauna da wanda ya gonce a cikin gefen kwakwalwa da na'ura da kome yana nan kuwa yana da wuya mai kuɗi ma ba kaɗan ba shi kamar gwamnati za ta iya ta zo mana ta tare wani gefen asibiti akan cewa wannan wurin nan an ka samu warkaswa daga gefe nan za ka koma wannan gefe ka ringa zuwa kuna tutunawa da shi da wanda ya gonce a cikin gefen kwakwalwa.
Masu sauraro sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu duba matakan da wasu hukumomi ke dauka domin yaki da wannan matsala. Yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin ni Binta Esyaro da ke muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Baya ko ba ta da kyan duban mutanen gida daji suna zanci baya ko ba ta da kyan.
Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Babangida Jibrin, shigo cikin shirin ka kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Har sharhin ne da jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka kasar Saliyo da ke yammacin Afirka ta naɗa wani ɗan Najeriya a matsayin shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a kasar ta Saliyo. A wata wasiƙa da shugaban kasar Saliyo Julius Bada Bio ya aike wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce kasarsa ta naɗa wani likita ɗan Najeriya Dr. Laoluwa Adejanya a matsayin shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus a kasar Saliyo bisa la'akari da ayyukan da yake gudanar ruwa a kasar ta Saliyo bai haƙi da gaskiya. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar Guardian na cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarni ga rundunar sojin Najeriya da ta kaddamar da farmaki akan masu sace-sacen mutane da kuma ƴan bindiga a jihar Katsina. Jaridar Guardian ta rawaito mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu na cewa a tura sanarwa tuni ma aka fara kaddamar da wannan farmaki akan ƴan ta'addan da suka gallabi al'ummar jihar Katsina. Sai kuma jaridar da cable da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka mayakan Boko Haram sun gudu tare da barin wasu iyalansu har 72 a karamar hukumar Ngala da ke jihar Borno. Sanarwar da Major General John Enache mai lura da harkokin yaɗa labarai na rundunar tsaron Najeriya ya fitar ya ce yanzu haka wasu mayakan Boko Haram 11 sun yi saranda a jihar Adamawa sakamakon hari da sojojin Najeriya ke kaddamarwa akan sansanonin ƴan kungiyar ta Boko Haram lamarin da ya kai ga kashe wasu ƴan kungiyar ta Boko Haram su 18 a ƙarshen mako. Sai kuma jaridar Premium Times da ita ma ake bugawa ta yanar gizo wanda tace yanzu haka akwai ƴan Najeriya guda 3 daga cikin 256 da aka dawo da su daga birnin Dubai wanda kuma ke nuna cewa suna dauke da cutar coronavirus. Commissioner Lafiya a jihar Legas Professor Akin Abayomi shine ya sanar da hakan ta kafar sadarwar Twitter, inji jaridar ta Premium Times. Tuni da ma daya daga cikin mutane 256 da aka dawo da su ya rasu lamarin da kuma aka danganta da cutar ta coronavirus. Sai kuma jaridar Dizje inda ta ruwaito Minister Ma'aikatar Sufurin Jiragen Sama a Najeriya Hadi Sirika na cewa yanzu haka guntun tarayyar Najeriya ta kama wani jirgi na kamfanin kasar Burtaniya mai suna Flair Aviation wanda ake zargi da karya dokokin Najeriya na daukan fasinjoji a cikin gida. Jaridar Dizje dai ta ce wannan kamfanin jiragen sama ana amfani da shi ne domin gudanar da ayyuka na musamman ko na gaggawa, sai aka same shi da laifin safarar fasinja a cikin gida ba tare da izini ba. A ƙarshe sai jaridar The Punch, jaridar da Toronto, tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell na cewa yanzu haka Najeriya na fuskantar matsalar karancin kuɗaɗe na kasashen waje sakamakon karyewar farashin albarkatun man fetur wanda Najeriya ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗen shiga daga kasashen ƙetare. Babangiji Prim Murai Amurka daga Najeriya.
Masauraro, ga shirinmu na ƙarshe, darussan Ramadan.
Sunana Khalid Zakariya Khalifa, Imam Najeriya Islamic Center. Ina kokari in gabatar da wasu bayanai nawa wanda suka shafi abinda ake ciki musamman a wannan wata namu na Ramadan, wata ne alfarma ne kuma daraja wanda Allah subhanahu wataala yake daukan nauyin ba bayan sa sakamako da kanshi. To halin da muke ciki dangane da matsalan coronavirus a wannan kasa musamman a jihar mu Kaduna, abin yayi muni sosai kware da gaske. Kuma ya biyo bayan fatuwoyi ne da malamai suka bayar kan wannan matsala na annoba. Daga ciki akwai bayanin da malamai suka yi wanda sakamakon bincike da muka yi yadda suka aza maganan kuskure ne hadisai guda uku da ake kafa hujja da su. Hadisi na farko nan ne tafannuwa, wanda ya zo masallaci manzo Allah ya ce koma domin warin tafannuwa yana cutar da al'umma. Wannan hadisi gaskiya ne, amma wannan ba zai dauki ma'anan dalilin haka a ce a rufe masallaci ba, don manzo Allah ba cewa yi a rufe masallacin ba, shine ya koma. Ya kamata a yi kiyasi wanda ake ganin ya je gurin da akwai wannan cuta to sai ana shi zuwa masallaci, shine dai ba a rufe masallaci ba. Sai hadisi na biyu suke kafa hujja da shi na afa'un annoba. Wannan hadisi gaskiya ne, abinda annabi ya magana akai idan annoba ta bayyana a guri, a gari ko a ƙasa, to wanda yake ci kare fita dokar ya yada, wanda yake waje kuma da shigo don kare kamu, to wannan ba cewa akai shi ma a rufe masallatai ba, cewa akai wanda yake ciki kare ya fita, wanda yake waje kare ya shigo. To rufe masallatai da wannan hadisin ba zai zama hujja ba. Sannan annoban da ke kaiwa akai ga rufe masallatai kamar da suka gabata a baya su ne annoban da rana ɗaya akan samu adadi masu yawa su mutu, gari guda na iya mutuwa a wannan yanayin ba ma sai an ce rufe masallaci ba. Amma halin da muke ciki Allah da kama da wannan abin da ƙarfin da za a ce a rufe masallaci ba. A ƙarshe ina ba da shawara malamai su sake dubawa su kuma sake fatawa, domin annabi ya ce ilimi amana ne, to duk abin da aka ce amana kuma Allah zai tambaya a kanshi. Wannan muke ba da shawara ga hukumomi da suka sa aka rufe masallaci su sa a bude, in ba haka ba ba su da amsa a gaban Allah, waɗannan hadisan ba za su muhujja a gaban Allah ba, don ba haka ne yake nufi ba. Shawara dangane da abin da ya shafi hukumomi musamman hukumar mu na Kaduna, ga wasu jihohin sun saki wannan doka, karewanta ma ƙasar ne zai ta sauke dokan gaba daya. A nan cikin Najeriya kamar jihar Maiduguri sun dage, Benue ma sun dage, Yobe sun dage, Gombe sun dage. So asali kuma ma jihar Kogi ba su ma yarda da ba abin ba da kwara. To kaga wannan abin ya kamata a duba gwamnoninmu da suke da tsanani kan wannan abu, su duba abin da idon rahama da kuma girman wannan wata da muke ciki, kuma albarka mu samu alkhairin da ke cikin wannan kwana goma na ƙarshe da muke ciki, domin alkhairin zai shafe su suma. Ina fatan za su gane wannan, su kuma amsa wannan roƙo namu, su saki waɗannan masallatai a cigaba da ibada kamar da aka saba, su kuma ba da tsari kuma insha Allahu malamai za su bi wannan da limamai za su bi ka'idan nan don kiyayewa. A ƙarshe muna mana fatan alkhairi, Allah shi taimake mu, Allah ya sa mu gama lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musiba.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin nan na musamman daga nan Abuja, a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku fatan alheri. Wassalamu alaikum.
Bonjour au micro.